Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Loda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 a gogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 8:30 kenan a gogon Ghana, inda kuma zabe ta ayyana shugaba mai ci Nana Akufo Addo a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi. A Najeriya kuwa hukumomi ne ke yin kira ga jama'a da su yi hattara yayin da ake ganin alamun barkewar cutar coronavirus a karo na biyu a kasar.
Cutar nan dai ba ta tafi ba, kuma daga fitar dukkan alamu suna neman dawowa. Ita dawo kuma za ta tafi da jama'a da yawa, so ya kamata kuma a kula.
Sannan muna tafi da rahoto na musamman kan sana'ar wanzanci da kuma labaran wasanni daga Ghana. Amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran. Kafafen yada labaran Amurka sun ce shugaba Joe Biden mai jiran gado zai nada Marsha Fudge, yar majalisar wakilai daga jam'iyyar Democrat, a matsayin sakatariya kula da harkokin samar da gidaje da raye birane. Biden zai kuma nada Tom Vilsack, ya shugabanci ma'aikatar harkokin noma, mukamin da ya taba rikewa tsawon shekaru 8 a baya a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Barack Obama, wanda Biden din ya yi wa mataimaki. Vilsa kuma tsohon gwamna ne a jihar Iowa, ɗaya daga cikin jihohin kasar da ke da mahimmanci a harkokin noma. Masu goyon bayan Fudge da ɗaɗɗiyar 'yan majalisar wakilai a jihar Ohio, ciki har da James Clyburn, ɗan majalisar wakilai daga jihar South Carolina, wanda ya taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa Biden samun nasarar zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat, sun nemi shugaban mai jiran gado ya nada ta a matsayin sakatariyar harkokin noma, saboda yadda ta maida hankali wajen ganin an rage matsalar yunwa a matsayinta na mamba a kwamitin harkokin samar da gidaje da noma a majalisar. Amma wasu majiyoyi sun ce Biden ya zaɓe ta ne don shugabantar ma'aikatar harkokin samar da gidaje da raye birane, saboda ta daɗe tana ƙoƙari a shirin samar da gidaje masu sauƙi da ababen more rayuwa. Kwana ɗaya bayan da Birtaniya ta zama ƙasa ta farko a yammacin duniya da ta ƙaddamar da gagarumin shirin ba da rigakafin COVID-19, haɗaɗɗiyar daular Larabawa wato UAE ta ce rigakafin da China ta haɗa ya nuna yana aiki da kashi 86 cikin 100 wajen daƙile cutar. A yau Laraba ne ma'aikatar lafiyar UAE ta fitar da sanarwar akan rigakafin da wani kamfanin sarrafa magunguna na gwamnatin China da ake kira Sinopharm ya haɗa. A watan Satumba ne kasar ta shiga gwajin rigakafin da Sinopharm ya kaddamar a matakin ƙarshe, wanda mutane 31,000 daga ƙasashe 125 suka yarda su yi gwajin. Kuma tun a watan Satumba, kasar ta UAE ta bada amincewar gaggawa ta yin amfani da rigakafin na kamfanin Sinopharm. Ma'aikatar ta ce rigakafin bai da wata illa sosai ga bil'adama, amma sanarwar bata bada cikakken bayani akan bayanan nazarin rigakafin da aka yi ba, kamar mutum nawa aka ba rigakafin ko kuma wani ya nuna wasu munana alamu bayan amfani da rigakafin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu masu zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin Iran su uku da aka yankewa hukuncin kisa a baya a kasar, amma suka yi nasarar samun yancin a sake yi masa shari'a a makon da ya gabata, za su samu ƙarin lokaci a gidan yari yayin da lauyoyin da ke kare su suke ƙoƙarin nema musu beli, yayin da kuma suke fuskantar babban ƙalubale a cewar wata majiya da ke da masaniya akan batun. A ranar Asabar din da ta gabata ne kotun kolin Iran ta janye hukuncin kisan da aka yanke wa mutanen uku, ta kuma umarci wani alƙalin ƙaramar kotun juyin juya hali ya sake yi masa shari'a akan zarge-zargen da ke da alaƙa da rawar da suka taka a zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati ta gama gari a Iran da aka yi a watan Nuwamban shekarar 2019. Amir Hussein Muradi da Muhammad Rajabi da Sa'id Tamjidi, dukansu 'yan shekaru 20 kai, aka yankewa hukuncin kisan a watan Fabrairun da ya gabata bisa zargin lalata kayayyakin jama'a, cinna wuta, yaƙi da gwamnati da kuma fashi da makami. Abulkasim Salavat, wani alƙalin kotun juyin juya hali ne ya yi shari'ar, wanda a watan Disamban bara Amurka ta sanya mashi takunkumi saboda yanke hukunci mai tsanani, ciki har da na kisa akan fursunonin siyasa da yawa da 'yan rajin kare haƙoƙin bil'adama da kuma masu zanga-zangar lumana. Yanzu wata kotun juyin juya hali daban ce za ta yi shari'ar mutanen uku, hukuncin da kotun kolin ta yanke kenan a zamanta na ƙarshe. Gwamnatin kasar Habasha ta ce dakaranta sun yi harbi kan wata tawagar jami'an Majalisar Dinkin Duniya a yankin Tigray dake fuskantar tashin hankali a ranar Lahadin da ta gabata bayan da ma'aikatan suka wuce wasu wuraren binciken jami'an tsaro. Wani babban jami'in gwamnatin kasar Redwan Hussein ya fadawa manema labarai a birnin Addis Ababa a jiya Talata cewa lamarin ya faru ne a yayin da tawagar ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi kokarin zuwa sansanin Shamelba na ƴan gudun hijirar Eritrea. Ya faɗi cewa sojoji sun bude musu wuta ne a lokacin da jami'an suka yi kokarin wuce wurin binciken jami'an tsaro na uku. Hussein ya ce an kama jami'an amma tuni aka sake su. Mun ga rahotannin da suka bayyana cewa an yi harbi kan tawagar Majalisar Dinkin Duniya a Tigray, a cewar Stefan Dujarric, mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya a New York. Waɗannan rahotannin abin damuwa ne kuma muna tattaunawa a matakin koli don bayyana damuwarmu da kuma tabbatar da kaucewa aukuwar hakan nan gaba, a cewar sa.
Kwa gaida Maryam Doda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko rahotanni daga Ghana na cewa hukumar zaben kasar ta ayyana shugaba mai ci Nana Akufo Addo a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi. A jeran Litinin din da gabata ne jama'ar kasar ta Ghana suka gudanar da zaben shugaban kasar har da na ƴan majalisar dokoki. Daga Accra ga rahoton da Ridwan Abbas ya aika mana.
Shi shugaba mai ci Nana Addo Akufo Addo na jam'iyyar New Patriotic Party ya samu ƙuri'u $6,730,000 da $410,000 wanda ya yi kashi 51.59% da jumlar ƙuri'u daga baki ɗaya aka jefa. Sannan shi shugaban ƙasa wadda ya wakilci National Democratic Party NDC kenan John Dramani Mahama ya samu ƙuri'u $6,714,889 wadda ya yi kashi 47.34%.
To Ridwan, kamar bangaren su bangaren ƴan adawa mai suke cewa dangane da sakamakon zaben?
Bangaren ƴan adawa dai sun nuna amincewarsu duka sun gamsu cewar an yi zaɓe na gaskiya da adalci sun bayar da yadda su. Sai dai jam'iyyar NDC ne kadai take nuna cewar akwai wani mazafar na wato jihar Ashanti inda take korafin cewar adadin ƙuri'u da aka jefa a wurin da wadda jam'iyyar NDC ta NPP ta ce wato an yi maguzi wurin farai suka
kana jihar wannan. Na'am, wato idan na fahimce ka Ridwan, shi tsohon shugaba John Dramani Mahama bai kira Akufo Addo ya taya shi murna ba kenan?
Na'am, bai taya shi murna ba. Wannan karon John Dramani bai taya shi murna ba.
Ridwan, a ƙarshe kamar akwai alamu da ke nuna cewa za a sami dan tashin hankali ko kuma wani hargitsi sanadiyar wannan sakamakon zaɓe da aka bayyana?
Eto sai dai irin wato kashe din da fankarin kai don farko ba mu sani ba lallai mene ne suke nufi dan sun yadda ba da sun nuna cewar ba za su yadda a taushe hada ta tauya haƙƙin mutane abinda jama'a ke so wato gwamnati da hukumar zaɓe sun tsaya tsayin daka sun hana abinda wato jama'a ke so ba za su yadda da wannan ba wannan kashe din ne sun karin kanana tawa to yanzu haka babu dai wani abin da ya faru ya zuwa yanzu ba mu san ta yadda za a fito madabarin ba.
To a gaida Ridwan. To a Najeriya kuwa hukumomin ƙasar ne ke yin kira ga jama'a da su yi hattara wajen kiyayewa da matakan kare kamuwa da cutar coronavirus yayin da ake ganin barkewar cutar a karo na biyu a wasu sassan kasar. A kalaman baya-bayan nan da hukumar kare yaɗuwar cututtuka ta NCDC ta fitar sun nuna cewa ya zuwa yanzu Najeriya na da mutum 70,195 da suka kamu da cutar yayin da 1,182 suka mutu. Wakilinmu Halima Abdulra'uf ta tattauna da Dr. Sani Aliyu na kwamitin yaƙi da cutar ta COVID-19 da fadar shugaban Najeriya ta kafa, ta kuma fara ne da tambayarsa kan batun adadin mutanen da ke kamuwa da cutar a baya-bayan nan.
Ita
kamar yadda kike gani yanzu lambar sun namu ya tashi muna samun fiye da mutum 300 a rana da suke da wannan cutar to abin cewa shine dama aikin tunamin fada dole a kula cutar nan bata tafi ba ranar da ba mu yi reportin din wannan coronavirus a Najeriya to yanzu mutane kowa ya saki ciki a dacin ana tsoron wannan cuta ana kowa yana kafa-kafa ana safar fuska ana wanke hannu da sauransu yanzu dukan watsar tayin kowa ya cika da harkokin kamar cutar nan ta tafi to gashi yanzu da azamin cewa tana dawowa a Abuja kawai asibitocin mutum fara cika akwai wanda suka rasu a kwanaki kadan da suka wuce da wannan cuta idan aka yi watan October ni ba wanda na sani personally mai cuta a watan October amma yanzu a cikin saki dai din nan wayoyin da na samu suna da dama na masu wannan cuta to abin da ya ba dadi mutane ya kamata mu canza halin mu koma ga wannan sassafa mu koma ga kulawa saboda kesta da muka yi in kana da shekara 50 sama idan ka kama wannan cutar a cikin mutum hudu mutum da zai mutu wato mutum 23 daga cikin 100 masu wannan cutar shi wannan rigakafin da ake magana eh an fara ba shi a waje amma bai zo Najeriya ba kuma ko ya zo Najeriya zai dan dau lokaci kafin ma a fara ganin wannan ba kowa bane zai samu
na ko karuwar da ake samu yanzu yana ba ku tsoro ko yana sa ku cikin fargaba
eh to wannan annoba ne da dole zai damu saboda an san abu ne wanda yake kashe mutane cuta ce wanda ba za ka so kai ma ka kama ba saboda baka sani ba ko za ka rayu da shi ko kuma zai gaba da kai
shin me ya kawo haka ko karuwar da ake samu sakacin jama'a ne ko kuma daga bangaren hukuma
hukuma za ta fito ta sa maka safa ne da karfi da yaji a fuska ko za ta hana ka shiga cikin jama'a ai wannan abu ne wanda mu kanmu ya kamata mu san ciwon kanmu abinda ake kira collective responsibility idan ba mu kula da juna mu ba za ki ga mutum yana tari da sauransu ya shiga cikin jama'a mutane ana son a rinka saka distance tsakanin su amma duk ba ana cakuda da sauransu eh a kula tabbas wannan ba aikin hukuma bane kawai hukuma mu muna haɗakar da jama'a muna bin manya-manyan muna yi musu bayani yanda za su yi wa jama'a bayani akan wannan abu amma cutar nan dai bata tafi ba kuma daga fista dukkan alamu tana neman dawowa in ta dawo kuma za ta tafi da jama'a da yawa to ya kamata a duba ya kamata kuma a kula
to yaushe ake sa ran Najeriya za ta samu maganin rigakafi da aka fara amfani da su a kasashen waje
eh ana ta kokari dai yanzu ma'aikatar damar yi da kuma ma'aikatar lafiya ta tarayya ta ministry of health suna ta meeting akai kuma dama tana akwai kudin da ya kamata a samu wanda yanzu ana kokarin tattara wannan kudin ya da samu a rasiyo wannan rigakafin a kawo amma ba kowa bane zai samu zuwan farko mutum miliyan 44 da ne wa ba a Najeriya yawanci da cidawa ne da wanda suke da ciwon sukari da hawan jini da sauran ba kowa bane zai samu kuma rigakafin ita kadai ba za ta yi amfani ba idan mutane ba su kula ba su rigakafin zai amfani amma ka kadai ba zai magani wannan cuta ba
to yanzu ba ta kamamman lokacin da za a samu rigakafin a Najeriya
da muna sa ran da insha Allah farko farkon January ne yiwa zuwa kamar March haka za mu samu
yanzu ake samun karuwa adadin masu kamuwa da cutar shin akwai yiwuwar a sake daukar matakin kulle jama'a
ba mu san haka ya faru amma idan abubuwa suka ci gaba da cakudewa mutane suka fara mutuwa dole ba za mu zauna ba muna kallo mutane suna da mutuwa a gaba da wannan ba wanda zai so hakan ya faru amma in ta kama ai
Dr. Sani Aliyu kenan na kwamitin yaki da cutar COVID-19 da fadar shugaban Najeriya ta kafa. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya sauraron matashin mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafin mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka.
Ubangida na da zaka dauki zance na aladu Allah da ka haye hasashe na Ubangida na da zaka dauki zance na arado Allah da ka haye hasashe na
Ubangida na da zaka dauki zance na arado Allah da ka haye hasashe na
banda bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara buncin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dolewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dolewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa ubangidana za ka dauki zance na da kai gyara kafin a gince kwana
ubangiji
Igar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun bana ka farko dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalau na zannawa Gidana, na za ka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana gidana na za ka dauki zance na wallahi Allah da ka haye hatashi na gida dubu na gina ta na dun wajen kwana ciki da falo dubai daban daban tana dan tana dina talauce da ke sun rana sana in kauce wa idan duna da ke bina banda sawaye na ga masu dikona an dauki duniya mai tabbata idan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan kuna kai gidana na baka duba zance na wallahi Allah da ka cika muradina
ubangidana da baka dauki zance na
ciki da bashi turewa muna hakaya na mai rijiya da babu ruwa muna nutsewa kafa zuciya tana kwawa muna ta bautar gangar jikin mu bakiwa muna biye al'aura muna biya cewa ya taraita sanya muka rudewa na tunani da sani da ke a kokolwa gidana da kin fahimci zance na wallahi Allah da an rufe tunani na gidana da zaka dauki zance na amma Allah da ka haye hasashi na ni zuciya ta kuma ta hana ni yin barci dare da rana kuma ba rage na sassauci tana ta kakami ko abinci ba ta ci cikin ta mamaki ya gane ta ga kunci sannan tunani yayi tarnaki ga dambarci na ta mamaki kan ali na zalunci bakin macidi da ake
kiri kuma sai rotan mana musamman wanda san Umar Tambol zai gabatar mana
sana'ar wanzanci da wanzan mai ke yi sana'a ce mai dadaddan tarihi musamman a lardan arewacin Najeriya akwai ɗaruruwan mutane da suka dogara su kutum ga sana'ar wanzanci da yawan wanzan mai sun kaura daga arewacin kasar nan zuwa kudancin Najeriya don neman halali na tattauna da wasu wanzan mai game da wannan sana'a ta wanzanci
Sharif wanzan sarkin wanzan
Sharif kai sarkin wanzan
kai sarkin wanzan ne
to wannan aikin wanzan ka gade shi ne ko ka shiga ne kawai
mun yi gadi da aikin wanzan sosai ma da babba mu da iya mu kakamin ka an yayi gadi kuma yayi aikin wannan nana wanzanci komi kuma na sani komi kuma ina ya sani amma wasu ba sani ba mun sani lokacin da tun da sai gadi muna zuwa da in bari har zuwa nan sohoyi cikin sohoyi wanzan men la lokacin da bari ja muna rasuwa muna tare da muna aiki kowa da sohoyi mu kowa ya sani har da baba na ma muna zuwa aure na yana tafiya
to wannan wanzanci cikin yaranka ko yan uwa akwai wadanda ka wannan wanzanci ko kuma kai kadai ne
a'a ba ni kadai ba ne ya mu su ga mu biyar ne duk suna nan suna aiki ne ya amma yaro mu karamin nan su yanzu suna kwaya ne amma dan yayan ya mu duka suna aikin sana har da ka ji hakkin wuya duka komai da komai suna mu gaji ne muna aiki ne kuma ga yaro mu guda daya yana waje amma yana aikin agogo ne amma su ma yayi aiki sun saba amma sun ya shiga da aikin agogo ne suna aiki saba
ina ka fara wannan aiki na wanzanci
da jan gidan wannan nan garin mu wardale tongulen ga lalakul gama ka barno yo jam barno ina nan babamu yaro su har da mu lokacin da sarki ya ya bani babamu yana nan lokacin da sarki ya bani har da ya kai shekara 30 mun aiki kuma har da yana bayan kuma shekara 30 ni ma kuma girman ya kama shekara 50 ya kama saboda ka gani ka ci da menene da Aruwa can da gida wanda yana zauna duk muna aiki har da zo labarin masala wannan sune ya kawo ne mu zauna nan
me ya kawo kana Ibadan kana aski
to galibin da yana aikin sana'a na wanzanci wannan to sune kuma har da badan da tuna zuwa bai taba wani aiki ba shine aiki wannan nan gadi ne sune kawai yana aiki wanzan ne
to kace aikin wanzan ko wani iri kana yayi kana aiwa jariri aski
duka yana jariri dan aski suna kaciya jariri babban mutum yana kaciya kuma gashi yana hakin waya hakin lode kuma komi ko ciyon jiri ne ko mutum da Allah ya kawo rawuni na abun da wanda ba sani ba zai gama insha Allah
kamar shekara nawa ka doka kana wannan aiki
ya kai dai shekara 30-35
kana wannan aiki
eh ana sana
to ka taba koya ma wani wanzanci bayan mutanen gidan ku
akwai muna nan ko yaran yaya mu muna nan muna tare da mu gashi na yaro mu guda daya ina waje ne suna na nuna mu aiki kuma ya bar shi ya dawo suna aikin sana'a agogo suna zauna suna yi
wannan aiki na wanzanci yana biya ma bukata
suna biya bukata insha Allah sosai ma insha Allah so
kamar da mi da mi kai a cikin wannan aiki na wanzanci
eh mu aure ciki bai taba wani abun sana'a ba sai dai numa kana mu wanzanci wannan
ka taba yin zanen suna a cikin wannan aiki na wanzanci
eh na kama zani suna insha Allah
nawa ne kudin aski yanzu
150 ne yara naira 100
yaro ko babba
yaro karami naira 100 zai karama babba naira 150 ne
aski
eh amma aikin kiliba naira 200 ne ko ko naira 500 ne haka ne sanan
to kamar yanzu abuni rana daya kana wa mutum nawa aski
insha Allah dai lokacin da Allah dai ya kawo wani mutane jewa zai samu alheri to watar na kuma ba mutane watar na lokacin mutane ba zai wuce ko goma ba amma watar na alhamdulillah mu gaji mahar na ina aiki
sarar umar da amma amfita na dalil to ana gara akele so gaskiya dai sai dai Allah godiya aski alhamdulillah dan na samu jariya aski kuma daidai barkwado ina ganin bude gaba da aski ina ganin albarkar shi insha Allah yawa
kana dai kana wannan aiki na wanzanci
gaskiya da fara aski na fi shekara 25 yana aiki dan wajen babana kuma na gada shi ma kuma wajen baban shi gada kuma alhamdulillah shi gaskiya ni dai ina samu kwatsoni dai dai barkwado
a wace jiha ka fara aski
na fara a Kano state
a jihar Kano
eh ina bisa local government da dai wannan garin Ibadan kuma ina aikin yana local government
bayan waɗannan jihohi na Kano da Wayo ka taɓa zuwa wata jiha wurin aski
gaskiya ban je ko wata jiha wajen aski ba an dai nake aski na tsakani da Allah
sau da yawa wasu na ganin cewa irin wannan abin ku ja jini inda babu kamar ga turmi shike sa wasu na ci aiki da wanzan mai suna da mai ta ko kuma suna mai ta mi zaka ce
wannan kawai na dai mun mutum mutane da magana da suke faɗa amma mun wannan abin da muke hakan ya faru amma wasu na ganin mu mayu ne to amma ba kuma sun kalle mu haka ma ni dai ban taɓa kawo da mun ce wani ba sai dai su kawo da wannan irin wannan abubuwan su kalle mu mayu amma wannan ba wanda abin da ma bane magalurin
kuma a cikin saboda ya ka ganin wanzan mai suna ba da magani iri iri wannan ba za a ce ko shiga aikin bokaye ba
a'a wannan duk wanda ya gaji wannan cire wannan dole ma ka ci magunguna don tsohon mu suka manyanta ma ba sa wannan aski ne sai ya ba da magani mu yara yanzu muke da mun manyanta ma irin mu sai ba da wannan magunguna saboda shi ba da magani wajen zami dole ne ma dan an ba magani wani abu ma ba ka sani shi ba dan kudin aski ne ma ka dade baka mallaki wani abu ba amma bangaren maganin nan wanda zaka iya ba shi magani ke ji dadi ya baka abu da kake baka sani ma zai baka ba a gani
ko ne wanzami kuma yana ba da magani
gaskiya in dai dan gado ne ka samu magani kana yana ba da magani ko ne wanzami yana ba da magani insha Allah
to menene matsalolin wanzanci
to matsalolin wanzanci gaskiya suna da dama amma gaskiya a yanzu an dan samu sauki amma da wancin ya kira wancin kira wannan ana yake samu matsala sai ka kira wancin wanzami wannan ya kira wannan wanzami ku zo ku hada ka san kuma ga wanzamin da yake ma aski da ko yake ma wasu uzuri duka na gidan ka da sai ka canza yake ka kawo wani ka zo ka hada su ne daga waye ya fona kwarewa kai ka da wannan su ma kira
a wajen aski ko a wurin magani ko a wajen sai
wajen sai dai zuwa dai abubuwa dai haka to amma yanzu gaskiya saboda ilimi ya riga yayi yawa duk wayannan abubuwan mun dan samu saukin sa
yanzu idan aka hada wanzamai guda biyu su aski ko kuma su yi wani abu a gida kamar askin jariri ko kuma yi ma ba wani babban mutum aski wannan zai jawo kace na ci
a'a kan wajen babban mutum ai wannan mai sauki ne wajen jariri da mun shine mai matsala
Ibrahim Aliyu Kano suke kai albasi jirawo
kai wanzami ne
ni wanzami ne Malam Alhassan
tun wani lokaci ne ka fara wannan aiki na wanzanci
sannan na fara aikin wanzanci tun ina karami ina tafa da babana muna tafa tare da ni da babana duk wanda zai je ni muna tafa tare da shi in aka samu aiki ya nuna min yadda zan yi a haka da yake Allah ya ban hattara
to ko me jama'a za su ce a game da wanzan mai
sunana Liman Yusuf tsako a dawakin kudu mazaunin Ibadan aikin wanzan mai wannan abu ne mai kyau mai usiri tunda dai wanzan mai su ne masu gyara mutane tunda ka farko dai kamar cire yar wuya da ake cewa mutum nake cewa makoshi da kuma sauran gyaran fuska zuwa saman nan dai duk wanzan mai ne akwai ciwo na da suke kama wanda yake dole sai an danganci wanzan mai shi zai iya tsaga mai sa magani kuma Allah da ikonsa a samu lafiya dan abu ne na gado kuma sun gada kuma yan gado ne sai dai abu guda daya akwai wani abu da su kansu wanza mai su a junan su wanda yake dan wani abu da suke nuna na gadon gidan wani da wani daban bai kamata su nuna irin wani abu kamar yadda yin siyasar nan kamar an tahi magani in kai ka kira wani wani zo bata ma abu wani ka kira wani zai iya zuwa baka kira wani ba idamu idan bata ma wannan harkar da yake dan siyasar da suke shine ba a so ana yawan yi su hada kai su zauna lafiya kamar inda kowa iya daddada su akan harkar su tunda harkar su an riga san tun usuli usuli suna ji wannan harkar ta su
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to ga da Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga labaran wasanni
wasanni a takaice
Hukumar kwallon kafan kasar Ghana ta bayar da sanarwar ranar da za a sauke kwantan wasanni guda shida na Premier League din kasar nan. Waɗannan wasanni sun hada da wasa tsakanin Edwana Stars da Hearts of Oak wadda za a yi su a ranar Laraba 16 ga watan Disamba shekara ta 2020. Sai kuma wasa tsakanin Ashanti Gold da King Faisal a daidai wannan rana. A halin yanzu wasa na mako na uku tsakanin Asan Tikotoko da Accra Great Olympics shi ma an tsara za a yi shi ranar Alhamis 17 ga watan Disamba. Ranar Lahadi 27 ga watan Disamba shekara 2020 Medema SC za ta kara da Ashanti Gold SC. Sa'annan kuma Bechin United FC ita ma ta kara da Ashanti Gold. Hukumar kwallon kafar kasar Ghana a ranar Juma'a 4 ga watan Disamba shekara 2020 ta amshi takardar chok na kuɗi CD miliyan 1 daga gwamnatin kasar Ghana domin rabawa clubs din Premier League. Game da bidda gwamnati ta nuna ne wannan ya danganci tsarin taimako da ta niyya yi wa club domin sauƙaƙe musu bashi a dalilin bullan cutar COVID-19 da aka ta fama da shi. John Jami'in ma'aikatar matasa da wasannin motsa jiki Mr. Harrison Sasu wanda shine director na kuɗi da kuma tsarin aiki ya mika wa hukumar kuɗin. Kuma sai Hassan Tikotoko za ta kara da Al Hilal din kasar Sudan a kewayi na gaba na gasar hukumar kwallon kafar Afirka kafa ta kaici. Za a buga zagayen farko ne ranar 22 zuwa 23 na watan Disamba shekara 2020. Sa'annan karawa na biyu a ranar 5 zuwa 6 ga watan Janairu shekara ta 2021 da Porcupine Warriors kuma sai Hassan Tikotoko kenan ta kai wannan matsayi ne ba tare da ta auri kwallo ba bayan FC Nouadhibou na kasar Mauritania ta gaza samar da ɗan wasa wa zagaye na biyu na karawansu a dalilin cutar coronavirus. Hukumar kwallon kafar Afirka kafa a takaice ta ci ɗan wasan kasar Gabon Pierre-Emerick Aubameyang tara na kuɗi bayan wasu munanan wato halaye da ya nuna game da hukumar ta kwallon kafar Afirka. Captain din na Arsenal dai an umarci shi ya biya dollar Amurka 10,000 ga hukumar saboda wasu zantuttuka na ɓaci da ya buga wadda ya ɓata sunar hukumar kwallon kafar ta Afirka. Da wannan labarin muka iso ƙarshen labarin wasannin Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Tuwa gaida Ridwan yanzu kuma sai labarai a takaice.
Kafafen yaɗa labaran Amurka sun ce shugaba Joe Biden mai jiran gado zai naɗa Marsha Fudge ɗan majalisar wakilai daga jam'iyyar Democrat a matsayin sakatariyar kula da harkokin samar da gidaje da raya birane. Kwana ɗaya bayan da Burtaniya ta zama ƙasa ta farko a yammacin duniya da ta kaddamar da gagarumin shirin bada rigakafin COVID-19, haɗaɗɗiyar daular Larabawa wato UAE ta ce rigakafin da China ta haɗa ya nuna yana aiki da kashi 86 cikin 100 wajen daƙile cutar. Wasu masu zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin Iran su uku da aka yankewa hukuncin kisa a baya a kasar, amma suka yi nasarar samun yancin a sake yi masa shari'a a makon da ya gabata. Za su samu ƙarin lokaci a gidan yari yayin da lauyoyin da ke kare su suke kokarin nema musu beli, yayin da kuma suke fuskantar babban kalubale a cewar wata majiya da ke da masaniya akan batun.
To masu aro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya, sai kuma gobe idan Allah ya kawo, mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Malam Dauda wacce take aini gabatarwa, sai kuma Julie Lebes Gashin da ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kwana lafiya.